Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon BOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada amfani da Sarauniya da Faraa da Noman da Dalal da kuma Niya muryar Arewa. A kasar Ghana ana iya kama mu Alpha Radio Kumasi. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe tare da Mahmud Lalo muke farin cikin sake jan ragama shirin da wannan hantsi ranar Alhamis 28 ga watan Maris 2019. Bayan labaran duniya, za ku ji cewa Majalisar Ɗinkin Duniya tana nazarin irin mawuyacin hali da mutane suka shiga sanadiyar mahaukaciyar guguwar nan mai hada da ruwa da aka yi wa lakabi da Idai. Muna dauke da karin bayani. Sannan Sulaiman Mumin Barma zai shigo da shirin na kasa. Har ila yau muna tafa da sharhin jaridan Ghana da kuma sakonnin da kuka bar mana akan na'ura, amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Bayan da Rasha ta tura dakarunta zuwa kasar Venezuela da ke fama da rikicin siyasa, shugaban Amurka Donald Trump ya gargadi Rasha da ta fice daga kasar. Shugaban na Amurka ya yi wannan furuci ne yayin da yake ganawa da manema labarai a fadar White House a jiya Laraba a lokacin da yake karɓar bakuncin uwar gidan shugaban ‘yan adawan ƙasar ta Venezuela Fabiana Rosales. A lokacin da manema labarai suka tambayi Trump ko yana duba yiwuwar shi ma ya tura dakarun Amurka zuwa ƙasar ta Venezuela, sai ya ce Amurka za ta yi amfani da duk kowane irin dama da take da shi. Yayin da take nata jawabin uwar gidan Juan Guaido, wacce ta shiga har cikin ofishin shugaban ƙasa na Oval Office, ta ce jama'ar ƙasar ta Venezuela na cikin wani mawuyacin hali, musamman ma ƙananan yara. Yayin wani zaman jin bahasi da yi da wani kwamitin Majalisar Dokokin Amurka, kwamandan dakarun ƙasar da ke Koriya ta Kudu ya ce Koriya ta Arewa na ci gaba da yin barazana ga Amurka da ƙawayenta. General Robert Abrams ya ce ayyukan gina makaman nukiliya da hukumomin Pyongyang ke yi ya saɓawa matsayin da aka cimma da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un. General Abrams ya faɗa wa kwamitin da ke kula da sojojin Amurka cewa ba zai iya bayani a bainar jama'a ba game da hotunan tauraron ɗan adam da ke nuna Koriya ta Arewan tana aikace-aikacen ƙera makamai, amma ya ce sun lura ayyukan da ƙasa ke yi baya nuna wata alama cewa tana wargaza makamanta na nukiliya. Ana ci gaba da samun ra'ayi masu karo da juna a ciki da wajen Amurka kan yadda Amurka ta amince cewa yankin tuddan Golan ko kuma Golan Heights mallakar Isra'ila ne, yayin da wasu ke cewa matakin da Amurka ta ɗauka zai iya rura wutar gabar da ke tsakanin Isra'ila da Larabawa, wasu kuwa cewa suke matakin ba zai sauya komai ba. Amurka da ita ce ƙasa ta farko da ta nuna goyon baya ga Isra'ila kan mallake yankin na Golan, yayin da sauran ƙasashen duniya ke kallon yankin a matsayin wanda ke ƙarƙashin kulawar Isra'ila kawai. A gefe guda kuma, a sakataren janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira da a kai zuciya nesa a yankin zirin Gaza bayan da a kwashe kwanaki Isra'ila na kai hare-haren sama a matsayin martani ga harin roka da aka harba cikin Isra'ila daga yankin Falasɗinawa.
We were clear in the condemnation of the rocket attack, but now we believe it's absolutely.
Yace mun fito kararramin Allah wadai da harin rokan da aka kai, amma a yanzu mun ga ya dace a kauce wa rura wutar wannan rikici. Makomar shirin ficewar Burtaniya daga kungiyar tarayyar Turai na ci gaba da fuskantar matsala bayan da Majalisar Dokokin Ƙasar ta yi watsi da wasu hanyoyi 16 da za a iya bi wajen ficewa daga kungiyar, a maimakon zaben da gwamnati ta gabatar wanda aka yi watsi da shi har sau biyu a baya. Majalisar Wakilan Ƙasar sun karɓe ragamar tafiyar da shirin ficewar ƙasar daga kungiyar ta EU daga hannun Prime Minister Theresa May, wacce ta gaza cimma wata matsaya. A jiya Laraba, ‘yan majalisar suka yi muhawara kan wasu tsare-tsare guda 16, inda daga baya masu shiga tsakani suka amince da 8 waɗanda aka kada ƙuri'a a kansu, amma duka aka yi watsi da su daga baya. Daga jerin zaɓen da ‘yan majalisar suka yi watsi da sun, akwai wanda ya ba da damar ci gaba da zama a cikin tarayyar, sannan akwai wanda ya nemi da a sake gudanar da zaɓen raba gardama kan ko ƙasar ta fice daga tarayyar Turai ko kuma ta zauna. Kungiyar EU ta ba Burtaniya nan da 16 ga watan Afrilu ta samu wani tsari kan yadda za ta bar kungiyar, inda akasin hakan na nufin za ta fice daga tarayyar ba tare da wata madafa ba. Lamarin da ake fargabar zai iya haifar da rudani ta fuskar tattalin arzikin ƙasar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. hukumomin cikin gida da na kasashen waje da ke ayyukan bada agajin gaggawa a Mozambique na ta ayyukan taimakawa waɗanda guguwar Idai ta raba da muhallansu yayin da suka fara fuskantar wata babbar matsala wato matsalar barkewar cutar amai da gudawa ko kuma kwalara wani babban jami'in kiwon lafiya Hussein Ise ya faɗa wa manema labarai a jiya Laraba cewa an samu mutum biyar da suka kamu da cutar a wani yankin birnin Beira da ke gabar ruwa wanda guguwar ta mai kace-kace a lokacin da ta ratsa ta kasar ta Mozambique, Malawi, Zimbabwe a makon da ya gabata. Guguwar dai ta daidaita matattarar ruwan da ke shayar da birnin na Beira. Susan Makuza na ɗaya daga cikin mazauna wani ƙauye da ake kira Shona a Zimbabwe wanda shi ma guguwar ta shafa. Ta ce makoman rayuwarmu na cikin haɗari saboda ba mu san me za mu yi ba. A da muna samun abinci amma yanzu babu. A halin da ake ciki kungiyar likitoci ta ƙasa da ƙasa ta Doctors Without Borders ta dukufa wajen kulawa da mutanen da suka kamu da cutar ta kwalara tare da ɗaukar matakan daƙile yaduwar ta.
Mahmud Lalo aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Majalisar Dinkin Duniya tana nazarin irin mawuyacin halin da mutane suka shiga sanadiyar mahaukaciyar guguwar nan mai hada da ruwa da aka yi wa lakabi da Idai wacce ta shafi Zimbabwe yayin da ake ci gaba da kiraye-kiraye ga gwamnatin da ta kai dauki. Ga fasarar rahoton Columbus Mabuhunga.
A ƙauyen Machungwe da ke gundumar Chimanimani a Zimbabwe, yankin da mummunar guguwar nan dauke da ruwa da aka yi wa lakabi da Idai ta shafa. Mutane suna jira yayin da jami'ai suke dafa abinci. Tun masarar da ake rabawa ya kare, amma hukumomi sun ce akwai wani abinci da ake kan rabawa. Da yawa daga cikinsu suna zuwa nan kullum tun lokacin da bala'in ya faru a ranar 16 ga watan Maris, cikinsu har da Susan Makuza. Tana kula da yara guda biyar da iyayensu suka mutu a sakamakon mahaukaciyar iska da ruwa da ya faru. Talauci yana damunmu, Makuza ta ce, kuma ruwan kogi ya share gonakinmu. Rayuwarmu tana cikin haɗari, kuma ba mu san me za mu yi ba. Mun zo mu karɓi abinci ne amma ba a ba mu komai ba, kuma ruwan kogi ya shanye mana gidajenmu. Muna neman taimako daga gare ku. Haka ma labarin Matamande. Ɗan shekaru 81 da haihuwa yake. Akwai yunwa a nan, saboda ɓarnar da mahaukaciyar guguwar nan mai haɗe da ruwa da aka yi wa lakabi da Idai ta yi a rumbunan ajiyar hatsinmu. Saboda haka, muna zuwa nan gurin ne da fatan mu samu wani abu kamar tuwon masara. Leon Kasima shi ne mukaddashin mai gudanar da gundumar Chimanimani ya faɗa wa jami'an Majalisar Dinkin Duniya masu duba halin da ake ciki cewa gwamnati tana sane da irin halin da yankunan karkara suke fama da shi. Ya ce bayan da guguwar Idai ta sauka, sama da mutane 700 ta raba da mahallansu yayin da sama da mutane 4000 ba su da abincin da za su ci.
But at the moment the distribution is quite slow because of
amma a halin da muke ciki yanzu abincin da muke rabawa saboda matsalolin sufuri, amma akwai wasu mutane ƴan kwangila da suke kokarin su bude sabbin hanyoyin sufuri. Muna ganin kuma suna samun ci gaba.
These contractors were at least trying to open our usual roads. We have seen that they are making progress.
Bob Victor shine mataimakin director mai kula da yankin na asusun tallafawa kananan yara na Majalisar Dinkin Duniya na UNICEF. Ya ce asusun ya kafa wata cibiya ta wucin gadi a makarantar Gangu domin yaran da guguwar Idai ta jirkita. Asusun tallafawa kananan yaran na UNICEF yana neman taimako don tallafawa Malawi, Mozambique da kuma Zimbabwe da nufin magance lafiyar yara, tsaftacewa da kuma nuna fargaba ga makomar iliminsu a yayin wannan mahaukaciyar guguwar.
Global globally for the three countries it's going to be about 100 and
saboda kasashen uku zamu nemi kusan dala miliyan 150 da muke bukata wannan shine lissafi a wannan lokaci amma mun gano wasu wurare saboda wasu yankuna ba a iya shigar su Esther Muya wakilin majalisar dinkin duniya ta wucin gadi a Zimbabwe ta ce gwamnatin Zimbabwe tana iya kokarinta domin magance wannan lamari da ake da bukata har yanzu akwai tazara mai yawa da yawa daga cikin mutanen sun rasa abincinsu kwaifari da muke fama da shi tuntuni guguwar nan ta sake ta'azzara wannan yanayi gaba daya hanyoyin ruwa duk sun lalace gaba daya mutane ba su da tsaftataccen ruwa mai kyau da za su sha
clean safe water for drinking and that's a big priority at the moment
kungiyar tarayyar turai ta tallafa da jirgin sama mai saukar ungulu nan kai kayan aikin asusun tallafawa kananan yara na UNICEF da kuma sinadarai don kare cutukan da ake iya dauka a cikin ruwa mazauna kauyukan nan suna fatan masu ba da tallafi za su samar da kudade ba da jimawa ba
Madalla fasarar rahoton Columbus Mabahong kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan.
Ya Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon dani nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin amin tuma amin. Suma amin ya Allah Kubuda kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa Kubuda kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa Mutanen karkara da birni wannan ku ne ya shafa Zancen da zanihi zancen ciyon idan wane ciyon idan amadari ilimi abu
Madalla Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu agogon mu na cewa karfe 3:12 na dare ka salamu mu barma da shiri na gaba
nakasa 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 ba kasawa ba
nakasa ba za ta tamka
Jama'a assalamu alaikum barkanku da yau barkanku kuma da sake saduwa da ku a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman ni ne Sule Mumuni Barma daga nan sashen Hausa na muryar Amurka A shirin na yanzu zamu je birnin da magaram na jamhuriyar Niger inda wata dalibar jami'a ta dage haikan danganin ta ilimi mai zurfi yunkurin da tun tushe ya samu goyon bayan mahaifanta sabanin yadda a wasu wuraren iyaye kan yi amfani da nakasar ƴaƴansu domin shiga sana'ar bara wato dai sun mayar da ita tamkar wani jari ko kuma hanyar neman kuɗi barin marku da wakiliyar muryar Amurka Tamar Abari wacce ta hada mana wannan rahoto
yayin da nakasassu da ƴan uwansu ke ganin nakashashe ba zai iya komai kamar cikakken mutum ba Safara'u Angelo daliba da ke neman master a fannin kididdiga a babbar jami'a ta nan da magaran ta kalubalanci hakan inda tace neman ilimi sai ta ga abin da ya ture wa buzu nadi ta fara da sheda ma filin nakasa ba kasawa ba yadda ta samu wannan tata nakasa
daidai ina da shekara hudu ne folio ne da farko ba a san da folio bane sai daga baya ne an san da shi ne da farko gaskiya ban jin dadi ne amma daga baya da mutane suna zama tare da ni kuma uwaye na suna bani magana sai na shi wannan kai ba komai bane ba kawai shikenan ba ni abu ne ba da farko gaskiya ina tsoron shiga cikin mutane ma saboda handicap ina
ko Safara'u ta fuskanci kyama
babu wanda ya kyamace ni tunda ko da yaushe ma ina tare da mutane kowa yana zuwa waje na habbu saga yanzu dai ban samu bacin mutane gaskiya har yanzu dai ban samu bacin matsala habbu saga yanzu ban samu matsala ko kadan wallahi malumai na muna tiya daidai da ni da su kuma abokai na ma haka na alhamdulillah masha Allah habbu saga ga yanzu babu matsala ko ni
tace iyayenta da kawayenta sun taka rawa wajen karfafa mata gwiwa
uwaye na gaskiya suka sani lokoli su kai ni su maido ni ina san abu daga na ce ina so gaskiya ana mini sisi in ce ina da bukatar abu duk yanda za a yi suna mini ba su so kama nemi wani abu in rasa ko wata kila dan ka in ce saboda anti-cap ina ne ba su mini gaskiya suna yi daidai gurgurdan su daidai karhin su ta zai dai yanzu dai nagode shine dai abin da zan iya hudi amma kuma ina fatan a ce na samu wani aiki haka wanda zan tallafa mu uwaye na ko da ban musu ba in dan daidaita makamanta su ce wannan yesu ce malgire tana zanna gashi wallahi ita ta mana wanga abakaina da ƴan uwana a wannan yau su ne abakan na ko yanzu in kuka doka yanzu kamar inna telecall ai turani ne yake abakaina suke turani eh su ma ƴan uwana wani fanni inna ce ina son abu ana yi min shi ina halin ida kenan illa kullun zo abakaina ne suke turani kuma yanzu ai kun gani ga ta ita kullun ita take tare da ni abu nake so ita take ni
yanzu menene kike karanta yanzu a wani mataki kike a Najeriya
master ne nake yanzu wannan statistical planification
to kuma yanzu sauran miki shekara nawa ki kare kuma jami'a
to a doka dai a ce yanzu a dai ko dai da rabi shi master ya dan yanzu master ɗin ne nake kuma ida sashi ba kenan a ce sauran shekara guda ko zuwa shekara guda da rabi
to ko wani irin kira zaki ma kamar iyayi wanda in su suna da nakasa irin wannan taki suke runguma bara ko kuma kawai sai su bar iyan su rika zuwa bara ko su rika zuwa bara da su
a gaskiya ko da danka yana da nakasa ko bai yi ballan kwal gaskiya bara ba abin yi bace amma kuma ina fatan a ce sun yi encouragement din su haka nan ma a kai su lakon ko da dan ni ko kadan ne a ce mutun ya samu kal ayi aiki da nakasa shi dan saboda nakasa ita ba ko yi bace sai in ka sa kanka ne da nakasa ka kana iya yi in dai ka sa niyya kana iya nakasa ita ba ko yi bane ba
Angelo Saturne shine mahaifin Safara'u ya ce shi da mahaifiyarta su ne suka yi tsayin daka dan ganin diyar tasu ta samu rayuwa kamar sauran yara
daga polio ne su samu wannan abu to daga nan ne yarinya magani babu tahiya amma din da wani sai muka rubuta ta a Ecolmission lokacin nan ina da inji ina da mota wataran uwal ma haka tana da inji ko uwar ta kawo ta nan Ecolmission ko ni kuma in dauko ta wataran a mota an kawo ta ana na yarinya sai tayi antare a CGM sai ta samu CEG komai da komai muke daukan nawan yarinya wannan mu ne muke dauka mu har yanzu wani bai taɓa mana wani abin nan mu muke daukan nawayin ta har tayi bakadinta da tayi bakadinta lokacin nan bursu ma ta samu kuma har yanzu ba mu ba misali ba ita ba ta sani ba tana yi sosai kuma aiki take mun san bo ta kyama har uwar ta rasu ta barin da ita uwar ta rasu shekara 7 ko 8 ta samu bakadinta kenan uwar ta rasu in ta zo nan gida duk wannan tarcen matan wannan suna na a gindin duka unguwa a gindinta gidan wannan cika yake
wannan ne ya sa kike tanaji da karatu har gashi yanzu kika sa kwawa kike karatu har gashi kun zo jami'a
to gani ne mutanen da suke tsaye ma ai busuki ne ba kenan nima yana da kyau nima a ce duka dindanan kasata nima ya kamata a ce naje nayi karatu haka nan ma kenan wata rana ina iya ma kaina wani abu ina iya ma ƴan uwana wani abu ina iya ma mutane wani abu hallo kuma kenan kama lesson ce zuwa ga uwaye wanda suke da iya masu nakasa nasbar ƴaƴan su sai makaranta
kina da wani buri na taimaka ma kamar na kasa su ƴan uwanki in kika samu wannan master din naki kika zama wani abu kina da koki wata ko foundation ko wata kamar gidauniya wanda zaki shafo hankalin na kasa su ƴan uwanki ku amsu waye kai da kuma kan muhimmanci ilimi da sauran su da mulawa na kasa ba ta samu cikin ladi ko na bayani da kuma game da wannan
gaskiya ina da wannan ambition din ina da wannan hura insha Allah
wani
na in yi kai yan foundation an kawo su da uwayensu suna kasassu a waye musu kai in waye musu kai ko in faɗa musu gani tunda tun ina da shekara uku na fara zuwa na kwal har kusa ga yanzu kuma abinda masu kawowa suke yi ina iya yin shi sai dai kurum wanda ba a rasawa kenan kai ma kana iya yin haka ba dan saboda na kafaka kai zamna ka ce kai komi sai an maka wata ranka ai zai baci
A cewar Maryama Mamma, ma'aikaciya a hukumar da ke kula da al'umma wadda kuma take kula da nakasassu. Gwamnati ta yi tanadi ga nakasassu irin su Safara'u.
Yarinyar nan a barama tana nan ma'aikata ta al'umma. Tana yin kaman gwadin aikinta ta samu 'yan watanni nan ta yi kaman stage. a nan ma'aikata ta al'umma saboda ta ƙara ƙarfafa aikinta kenan karatunta ta ci gaba da aiki har ta samu alhamdulillah kuma tunda akwai convention kudiri ma kanshi na duniya da yake kula da rayuwar duka masu tare da nakasa wannan yarinya idan ta kare karatunta ta samu aiki gwamnati ta Niger insha Allah akwai kaso wanda ta aje ga masu nakasa wanda idan sun kare karatunsu za a dauka aiki za a dauke su kenan a cikin ma'aikata na gwamnati kenan wannan tanadi ne wanda aka dauka insha Allah ana aikata wannan muna mata fata ta yi karatu lahiya ta kare lahiya kuma Allah ya ba ta aikin da za ta samu ta yi kuma sauran yan uwanta ma kar su sanyi a gwiwa su yi kokari su yi karatu su kai inda ya kamata su yi kar su ga kaman abinda Allah ya ba su kenan kaman na kasar tasu
Maryama Zakari ita ce babbar kawa ga Safara'u suna kuma raba daki ɗaya ne a jami'a ta yi bayani na irin zaman da suke yi
sunana Mari Zakari ina ɗaliba a jami'a ta da magaran master degree na sociology karatun zamantakewa da ƴan adam a cikin al'umma zaman mu ya kai yanzu shekara wajen 5 da muke tare mu ci abinci tare mu tashi mu yi wasa tare komai tare da ita muke nan gai tun kafin mu fara abu tare ni da ita mun raba class guda ina ganin ta dai ina so in kusanto ta kuma sai in rika dare dare haka nan dai da dai dage nazo muka kulla abu ta kuma ta amshe ni da hannu biyu bata nuna mani ba komai babu bambancin komai tsakani na da ita kuma in tana da wata matsala tana kwatanta mini ina ganewa ita ma tana ganiya in za mu aje tare muke zuwa ni nake tura ta mu je mu dawo in tana bukatar ta tai wata ran ko bukatu haka na yau da kullun tana gaya mini sai in tura ta mu je mu dawo
to ba sauraro anan muke rufe shirin na wannan mako za kuma mu yi amfani da wannan dama domin isar da gaisuwar musamman zuwa ga nakasassun jihohin arewa maso gabasin Najeriya a madadin Tamar Abari da sauran abokan aiki na nan sashen Hausa muryar Amurka Ni Suleiman Muni Barma ke ce da ku sai a makon gobe don jin wani sabon shirin. Assalamu alaikum.
Madalla a gaida Sule. Yanzu kuma ga sharhin wasu jaridan Ghana.
Labari na jaridar Daily Guide da muso musharhin jaridun na yau. An kame masu satan mutane guda biyu a cikin jihar Ashanti. Jaridar ta ce mutanen guda biyu, ƴan sanda ne suka kame su a cikin jihar Ashanti. Ana kuma zargin su da saci wani yaro dan shekaru 10. An gano su a matsayin Manasi Fumi mai shekaru 29 da haihuwa wadda jami'in tsaro da Charles Apia dan shekaru 38 da haihuwa wadda ba shi da aiki. Wadanda ake zargin ana sa ran cikin hanzari za a gabatar da su gaban kotu. Ɗan sanda kuma na binciken wani ɗaya da ake zargi mai suna Felix shi kuma an nuna cewa shi ne ke taimaka musu a cikin gudanar da harkar tasu. Ya bayyana cewar ɗaya a cikin direbobin da sun kasa matsari a Kintampo inda har mutum 67 suka rasa rayukansu yana zuga gudun tsiya da niyyar hanzarta ya je ya kwaso masu sai da kubewa. Ɗayan wadda ya tsallake rijiya da baya a cikin wannan hatsari NS Atabila shi ne ya bayyana wannan yayin da ministan na hanyoyin mota Kwesi Amwaku ata da takwararsa na ma'aikatar sufuri Kwaku Ofori Isiama suka ziyarci wannan dan taliki a asibitin Tachuman Holy Family Hospital da kuma Kintampo South District Hospital a ranar Talata 26 ga watan Maris. Sai kuma jaridar Daily Graphic wacce ta gabatar da wannan labarin. Matasa da ba su da aiki a Lanan Accra sun dogara ga caca. Jaridar ta ce caca dai ya zama wata kafar samun kuɗi ga yawanci matasa cikin yankin Lanan Accra. Wannan ko a dalilin rashin aiki ne a wannan yanki. Irin waɗannan kamfanonin caca dai yawa kamar su Superbet, Soccerbet, Mybet, Premier, Winning Bet, a cikin wasunsu sun bude cibiyoyin wannan caca kusan duk a manyan titunan wannan yanki. In mun leka jaridar The Statesman kuwa wannan labarin ne matar mataimakin shugaban kasa ta taimakawa makarantu a Savlugu da yadda za su yi nazarce-nazarce na BECE. Jaridar ta ce matar mataimakin shugaban kasa Samira Bamuya ta baiwa waɗansu ƙananan makarantun sakandare wasu kunshi na littafai na BECE wadda zai taimaka musu yin nazari a Savlugu cikin jihar Arewaci. Har yau dai a jaridar ta Statesman, shugaban ƙasa ya nemi goyon bayan wato 'yan sanda akan sabbin dokokin yaƙi da bangar siyasa. Ridwan Allah Muktar Abbas, sashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Ridwan, sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aiko mana ta wayar tarho.
Sai kamata a bari abun yana ta'azzara ba akwai babban kalubale a gaban gwamnatin shugaba Buhari. Ina kira gare ku ku magance wannan al'amari.
Assalamu alaikum, sunana Gambo Baran Fatakun daga tsohuwar kasuwa a garin Fatak. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mun gode wa Allah da ya kuɓe sarwara da wannan shahararren malami, malamin addinin Musulunci. Sulaiman wadda Allah ya sa ya kubuta a daren jiya, muna godiya Allah, muna godiya Allah da fatan Allah Ubangiji ya kara karshe duk waɗanda suke hannun wannan bayan Allah. Allah ya kubutar da su, sannan kuma Allah Ubangiji ya sa mana karshe irin waɗannan hali da ake ciki na garkuwa da al'umma. Da fatan Allah ya kare mu, Allah ya shirye su, Allah kuma ya ganar da wasu wannan hali. Sannan shugabanninmu Allah ya sa a tashi a tsaya don ganin wannan al'amari ya zo karshe.
Madalla, kafin mu karkare shirin gaba daya ga takaitattun labarai.
To ana ci gaba da samun ra'ayi masu karo da juna a ciki da wajen Amurka kan yadda Amurkan ta amince cewa yankin tuddan Golan ko kuma Golan Heights mallakar Isra'ila ne. Yana wasu ke cewa matakin da Amurkan ta dauka zai iya rura wutar gabar da ke tsakanin Isra'ila da Larabawa, wasu kuwa cewa suke matakin ba zai sauye komai ba. Amurka da ita ce kasa ta farko da ta nuna goyon baya ga Isra'ila kan mallake yankin na Golan, yayin da sauran kasashen duniya ke kallon yankin a matsayin wanda ke karkashin kulawar Isra'ila kawai. Yayin wani zaman jin bahasi da yi da wani kwamitin majalisar dokokin Amurka, kwamandan dakarun kasar da ke Koriya ta Arewa wato Kudu ya ce Koriya ta Arewa na ci gaba da yin barazana ga Amurka da kawayenta.
Masu sauraro, nan muka kammala shirye-shiryenmu na safiyar yau, sai kuma can da la'asar ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da lafiya uwar jiki na Hawwa Umar. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Muhammad Lalo da ya karanto mana labarai, da kuma Salman Abu da ya taimaka wajen haɗa shirin, da ma injiniyanmu ta yau Nashwan Kale, ni Muhammad Hafiz Baballa ke cewa ku ni lafiya.